نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامت ذكرتوني إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka, littafin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha, na babban malami al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa da rahama. Ajiya mun tike ne a kawo maganganu na imamul Shafi'i Muhammad ابن ادريس الشافعي وند شيني امامي نا اوكو cikin limaman shari'a guda hudu da muke da su yau insha Allah ta'ala zamu karkare akan na karshe shine imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala. Imamu ahmad sunansa na gaskiya shine abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani adh-dhuhali, wanda shine cikakken sunansa. Imam Ahmad an haife shi a shekara ta 164, shekara ta 164. Kaga Imam Shafi'i ya girme shi da shekara 14. Imam Shafi'i kamar yadda muke bayani ji an haife shi a shekara ta 150, shi kuma Imam Shafi'i Imam Ahmad kuma an haife shi a shekara ta 164. An haife shi ne a garin Baghdad ta ƙasar Iraq, bisa zance mafi inganci. Wasu daga cikin malamai suna cewa an haife shi ne a Marwa, yankin Khurasan. To amma dai abin da yafi inganci, mahaifinsa ne yake aiki a cikin yankin Khurasan din, wanda mahaifinsa ta taho da cikinsa garin Baghdad, a inda aka haife shi. Ma'ana an taho da cikinsa daga Khurasan, wanda Khurasan a yanzu tana cikin ƙasar da ake cewa Turkmenistan, a can take. To daga can ta taho da cikin Imam Ahmad dan Hanbal zuwa garinsa na asali Baghdad, wanda anan aka haife shi. An haifi Imam Ahmad ya taso a Maraya, mahaifinsa yana nan aka haife shi, amma babu daɗewa ya rasu, kamar yadda yake faɗa da bakinsa cewa bai taso ya san fuskar mahaifinsa ba. Saboda haka ya taso a Maraya. Galibi za ku ga irin waɗannan bayin Allah maɗaukakin sarki, irin waɗannan bayi na Allah maɗaukakin sarki masu girma da Allah yake hayyaya su ya mai da su wasu, sai kuga duk sun taso a matsayin marayu. Haka suke tasowa, kamar yadda annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma haka ya taso. Shi tun yana cikin mahaifinsa ya rasu. To kun ga kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya hayyaya shi ya mai da shi a duniya kaf, babu wata halitta da take da girma da matsayi da falala kamar shi. To haka kun ji Imam Shafi'i shi ma yana ƙarami, mahaifinsa ya rasu. To haka dai Imam Malik shi ma kusan haka. Sai kuga duk sun taso ne ƙarƙashin kulawar mahaifansu mata. To ashe wannan shi nuna mana cewa mahaifa, musamman mata, suna da kyakkyawar rawa da za su taka wajen tarbiyyantar yara su zama su mutanen kirki, manya a cikin al'umma. Imam Ahmad kuma yadda ne muka bayani an haife shi ne a cikin garin Baghdad, wacce take cikin ƙasar Iraq a yanzu, wanda garin Iraki, garin Baghdad, ba abin mamaki ba ne yadda Turawa hankalinsu ya koma wajensa, ba su samu kwanci hankali ba sai da suka dagargaza shi suka lalata shi. Saboda gari ne da yake da tarihi a cikin addinin Musulunci, gari ne da yake da matuƙar tarihi, ya tara malamai manya-manya na addini tun lokacin sahabbai zuwa yanzu. Don tun lokacin sahabbai, makarantar tafsiri guda uku ce, ɗaya a Baghdad, ɗaya a Makka, ɗaya a Madina. Ɗaya a Makka, ɗaya a Baghdad, ɗaya a Madina, haka suke guda uku. To haka kuma lokacin tabi'ai, babu wani lokaci da ya wuce face sai ka samu manya-manyan malamai da ake tayarwa, masu karantarwa a cikin garin Baghdad. To shi sai kuka tura mulkin mallaka suna lura da irin waɗannan gurare. Kun ga yanzu da suka wa Iraki, yanzu sai dai ka ji an ce can Labom nan an kashe mutum kaza, haka to suka lura irin waɗannan garuruwa na masu tarihi na musulunci. Yanzu misali ka dauki garin Andalus, Spain. Yan Spain da an ce Spain ko abinda mutum zai kawo, wata ƙasa ce ta Turai. Babu wanda zai kawo ma cewa tana da wani tarihi na musulunci, wanda Spain tana ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa na musulunci a wancan lokaci, wanda an tayar da malamai manya-manya a cikin garin Spain. Gari ne da yake tara manya-manyan malamai, gari ne na addini ƙwarai da gaske. Amma su ma suka yi ta ƙulle-ƙulle sai da suka ga sun mai da Spain garin da yake ba na addini ba gaba ɗaya. Shi yasa ɗaya daga cikin ƴan mawaƙa na garin yake waƙa yake takaici, Ibn al-Baqa' al-Andalusi, yake cewa min kulli shay'in idha ma tamma nuqsan fala yagharru bi tibil 'ayshi insan hiya al-umuri kama shahadtuha duwalun man sarrahu zamanu sa'atu azmanu. Yace gaba hiya dunya la tabqa ala ahadin, haka dai yace. Ma'ana yana takaicin yadda kasar Andalus take gari na musulunci, amma yanzu an mai da ita garin da yake ba na addini ba. Haka duk garuruwan da suke na musulunci, waɗannan turawa suna kallon su domin su ga sun shafe wancan haske na addini daga nan. Yanzu misali kalli kasar Misra. Kasar Misra kasa ce mai tarihi ta addini ƙwarai da gaske. To sun lura da cewa ba za su iya mata irin wancan abin su shafe addinin gaba ɗaya ba. Amma sai suka yi wata dabara, sai suka kisisi ne da suka shigar da tarbiya irin tasu, har ya kasance mutum musulmi ne amma yana kyamatar abubuwa na musulunci da yawa. Yanzu galibi Misra Jami'atul Azhar ita ce jami'a ta farko a duk duniya, tarihin duniya gaba ɗaya, wanda ta tara malamai na addini da yawa. To amma abin takeici in ka je Misra yanayin tarbiyarsu da sauransu, sai dai godiyar Allah abin. To Imam Ahmad an haife shi ne a garin Baghdad, ya taso a matsayin maraya a wajen mahaifiyarsa. Ya fara neman ilimi a garinsu na Baghdad, wanda ya fara bin malaman hadisi. Kusan malami na farko da ya fara karatu a jansu shine Abu Yusuf. Abu Yusuf duk wanda ya san Abu Hanifa, to ya san Abu Yusuf ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajirai na Imam Abu Hanifa. To a wajensu ya fara neman ilimi. To amma da yake Abu Yusuf shi mutum ne da yake kusan yana cikin ashabur ra'ayi, to Imam Ahmad bai daɗe yana karatu a wajensa ba, sai ya canza. Saboda haka sai ya koma wajen malaminsa mai suna Hushaym ibn Bashir, wanda Imam Ahmad dan Hanbal sai dai shekara hudu cir yana karatu a wajensa, bai hada shi da kowanne malami ba, shi kadai yake karatu a wajensa tsawon shekara hudu. Bayan Hushaym ibn Bashir ya rasu, Imam Ahmad kuma ya fantsama wajen malamai daban-daban. Imam Ahmad shi ma ya haddace Al-Qur'ani tun yana saurayi yaro karami, malamai suka ce bai wuce shekara 14 ba, ya haddace Al-Qur'ani gaba ɗayansa. Sannan yayi yawace-yawace na neman ilimi a kasar Iraq din gaba ɗayan ta, ya zagaye ta wajen neman ilimi yankin Hijaz, yankin Larabawa kenan. Aka ce Hijaz ya shafi Makka, Madina, Ta'if da kewayensu, nan ne ake kira Hijaz, da yankin Tihama da Yaman, duk ya shiga nan neman ilimi. A zuwansa yankin Hijaz ne, anan ya haɗu da Imam Shafi'i a garin Makka. Imam Ahmad ya yi karatu a wajen Imam Shafi'i karatu mai yawa, ɗalibinsa ne. Saboda haka ya tasirantu da karatun Imam Shafi'i sosai da sosai. Imam Ahmad saboda yadda ya shahara da neman ilimi, malamai suka ce bai yi aure ba sai da yake wajen shekara 40 a duniya. Malaman tarihi suka ce ya jinkirta yin aure ne saboda wasu dalilai, daga ciki akwai shagalaye da neman ilimi, daga ciki akwai tafiye-tafiye, sannan da kulawa da yake da mahaifiyarsa. Saboda haka sai da ya shekara wajen 40 sannan ya samu ya aure. Ya aure matarsa ta farko, ita ce Abbasa bintul Fadl, wacce sai da suka yi shekara 30 da ita. Ya yabe ta ƙwarai da gaske, yace shekararsa 30 da ita, tun da yake da ita ba su taɓa musayen magana da shi ba. Shekara 30 bai taɓa faɗa ta mayan masa ba, kun ga wannan ya kirkice ƙwarai da gaske. Bayan ta rasu, ita ce ta haifa masa ɗansa Salih, ɗansa na farko kenan. Bayan ta rasu kuma ya auri matarsa Raihana, wacce ita ce ta haifa masa Abdullahi. Daga baya kuma bayan ita ma ta rasu, ya siyo ta kuyan gaisa, haka da ita ta haifa masa wasu daga cikin ƴaƴansa. Imam Ahmad ɗan Hanbal, Allah maɗaukakin sarki ya albarkace shi da ilimi mai yawa ƙwarai da gaske, wanda Abu Zur'atar Razi, kamar yadda ya zo a cikin Tabaqatul Hanabila, yana cewa Imam Ahmad ɗan Hanbal shi kaɗai ya haddace alfu-alfu hadisi. Alfu-alfu hadisi miliyan ɗaya shi ne alfu-alfu hadisi miliyan ɗaya a kansa. In aka ce hadisi, ‘yan uwa, kamar yadda na sha maimaitawa, ba kawai a jawo matanin hadisin shi kaɗai ba, a'a, hadisi da isnadi. Shi Imam Ahmad zai ce ya karɓo hadisin daga wani, malamin sai ya karbo daga wani har zuwa kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kansa hadda wannan hadda ce mai zaman kanta sannan kuma sai ya jawo maka matanin ga abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa su kansu waɗanda imamu abu zur'atul razi ya ga wannan magana suka yi mamaki suka ce akai kai ka san wannan magana yace ai na gwada shi ne na jarraba shi na gani kuma babu mamaki ka kalli littafin sa musnad musnad na imamu ahmad dan hanbal yana kunshe da wajen hadisi 40,000 hadda waɗanda aka maimaita yana ɗaya daga cikin hadisin da suka fi kowanne littafin hadisi girma shi yasa lokacin da ya gama rubuta shi ya kira waɗansa abdullahi yace ka zo ga littafi na rubuta ka ɗauke shi ka haddace shi ka nakalce shi domin wani littafin zai zamto shugaba nan gaba a duniyar musulunci haka ko ɗansa abdullahi ya ɗauki wani littafin ya nakalce shi ya haddace shi har za ku gama daga baya imam ashi abdullahi ɗan gidan imam ahmad ya ɗan yi wasu istidrakat a cikin musnad ɗin akwai wasu hadisin da babansa ya kamata ya sa bai sa ba shi kuma daga baya sai ya zo ya sassa su haka da ya ɗan yi aiki a kan musnad ɗin imam ahmad dan hanbal a lokacin khalifa ma'amun ya shiga fitina fitin da ake ce mata fitnatu khalqil qur'an wanda na fara mana ishara zuwa gare ta jiya abin da ya faru shine akwai khalifa ma'amun bayan harunar rashid wanda a lokacin harunar rashid babu wanda ya isa ya fito ya ce qur'ani halittarsa ake saboda shi ahlus sunna ne to amma sai aka samu fitinan mu'tazila mu'tazila ɗaya ne daga cikin firkoki na bid'a wanda suna ɗaya daga cikin wanda suka fara fito da aqidar cewa alqur'ani ba zancen Allah bane halitta ne to lokacin harunar rashid duk wanda aka ji yana bada fatawa da irin waccan maganar hukuncin sa kisa ne to bayan sa shi ɗansa da ya hau mai suna ma'amun sai ya kasance ya tasiranta da su sakamakon karatu da ya a wajen ɗaya daga cikinsu sai ya samu irin wannan fikira to sai suke saukin shiga jikinsa suka yi masa barbarar tunani suka juya tunaninsa gaba ɗaya zama to shi ma aƙida ta zama tun mu'tazilanci saboda haka daga baya tunda kun ga ya samu ƙarfin gwamnati saboda haka sai aka fara tallata aƙidar alƙur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ce a gwamnatance amma daga baya kuma aka fara barazana ga dukkanin wanda ba su yarda da wannan aqida ba abin mamaki da ƙarshe sai kasance ma ana tara malamai wa'ai jarabe su ajimi ya ra'ayinsu daga ciki tunda shi imam ahmad dan gida ne yana ɗaya daga cikin malaman kuma da suka shahara a duniyar musulunci a lokacin a duniyar ilimi har da shi cikin waɗanda aka tara ake tuhumarsu akan menene ra'ayinsu game da alqur'ani wanda dukkanin malamai suka bada fatawa akan cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halitta ba tunda su ba mu'tazilanci suke bi ba to sai kasance an kai wa halifa rahoto cewa ga abinda waɗannan malamai suka faɗa na Baghdad to halifa sai ya aiko da martani mai zafi cewa waɗannan malamai in ma dai su dawo aqida ta alqur'ani halitta ne ko kuma a ɗau mummunan mataki na wulakantawa da azabtarwa a kansu malaman nan da yawa daga cikinsu kun san yadda ɗan adam yake son ransa da yawa daga cikinsu suka sauka daga kan ra'ayinsu na alqur'ani zancen Allah ne suka ce su ma sun yarda alqur'ani halitta ne wasu daga cikinsu sun yi taqiya ne abinda ake cewa taqiya shine ka boye abinda yake ka boye wani abu ka bayyana kishiyarsa wanda Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa yawa to irin wannan abin suka yi amma ba taqiya irin ta waɗancan mutanen Shia yawa ba irin ta ba saboda ka sai mutum hudu kadai su suka rage waɗanda suka ce su ba su yarda ba Qur'ani maganar Allah ce ba zancen Allah bane cikin su akwai Imam Ahmad dan Hanbal saboda haka halifa yayi umarni da duk wanda yake a daure shi a kai shi wajensa saboda aka sa musu maruruwa da sarakuna aka daure su aka tasake su a ƙasa za a kai su headquarter wajen halifa to bayan an tafi ana azabtar da su an kwana daya bi daga cikin su sai suka kasa jurewa sai suka ce to su za su canza fatawa saboda aka ba su dama suka canza fatawa suka ce Qur'ani zancen Allah ba zancen Allah bane halitta Allah ne aka ce to kuje aka sake su saurawa saura mutum biyu Imam Ahmad dan Hanbal da wani babban malami da ake ce masa Muhammad ibn Nuh saboda ka su suka dage akan haka shi Muhammad ibn Nuh saboda azabtarwa da wahala ba a kai zuwa ga wajen halifa ba sai ya rasu a hanya ya rasu kun ga dai ya mutu akan me aqidarsa da manufarsa abinda ake so kenan ka mutu akan aqidarka ka mutu akan manufarka za a iya maka komai za a iya kwace maka dukiya za a iya kwace maka duk abinda ka mallaka na duniya amma aqidarka fa kada ka bari wani ya kwace maka ita shi ne babban abinda ya kamata mu fahimta Imam Ahmad kafin su karasa wajen halifa ma'amun kenan sai labari ya iso cewa halifa ya rasu to imamu ahmad a lokacin sai yake cewa sai naji dadi nake tsammani ba rasuwar ma'mun din ji dadin ta ba a yake tsammani budi ya zo daga wajen Allah madaukakin sarki zai samu sauki kenan to ashe abin ba haka bane sai dan sa almu'tasim billah shine mai gurbin sa to shi kuma yayi wadansa wasici da cewa kare ba wannan aqida ta mu'tazilanci waɗannan malami da suke kewaye da shi ya jawo su ya aiki tare da su to shi abin da ya shafi ma'amun ma ya dan fi sauki saboda shi yana da dan ilimi na addini shi kuma babu abin da sai na addini saboda kai sai samu ɗaya daga cancan malamai mugaye mu'tazilawa sai na ɗaya daga cikin su shine wanda zai kula da sha'anin su Imam Ahmad to kaga makiyin ka aka ba shi ka aka ce shi zai hukunci akan ka ya kake gani an ba shi ka da nama an ce duk abin da jarta shi kenan saboda haka aka ba da umarni aka rinka azabtar da Imam Ahmad azabtar wato walakanci malami suka ce akan fito da shi a rinka dukan sa da bulala ba a bar sa sai ya suma duka sosai da sosai a dake shi dukan da za a mutun sai ya suma an ga ya sheme sannan sai a tafi abin shi gobe sai a dawo haka za a ci gaba da yi masa mutun kamar Imam Ahmad dan Hanbal ɗan uwa sai da aka wajen kusan shekara 2 da wani ba ne masa ka shukan su da kansu da suka gaji suka ga wannan fa ba zai ba da kai buriya ba da kansu an tara masa malamin mu'tazila din yayi mukabala da su ya kure su amma duk da haka wai dole sai ya sauka da kan ra'ayinsa ya dawo nan su yaki ya tsaya akan manufa ya doge wanda da ƙarshe da suka gade ba su samu riba ba da kansu suka sake shi shi alifan daga baya da ya ga ba abin da bane sai saboda haka sai su aka kawo kaya na alfarma kayan sa na alfarma irin da sarakuna aka sa Imam Ahmad dan Hanbal aka dora shi akan abin hawa aka ce akai shi gida lokacin ko tsayawa bai yi saboda wahala aka kai shi gida ana sauke shi aka shiga da shi cikin gida ya cire wannan kayan ya ce aje a sayar a kasuwa ana sayarwa a kasuwa da aka dawo aka bashi kuɗin sai ya ce aje a raba talakawa aka je aka raba wa miskine sai ya kasance a lokacin Imam Ahmad ko waje ba ya iya fitowa saboda me saboda rashin lafiya saboda kamar yadda malamin suke faɗa jikin sa nan baya yayi alamun kamar a ce a samu katsatsa ga bayan mutum haka bayan sai saboda ka ya sha wahala kwarai da gaske to sai kasance daga baya da ya fara samun lafiya sai ya fito yayi sallah ya kuma ci gaba da karantawa kamar yadda na ga muku shi halifan ya dan yi dana sanin abin da ya masa saboda ka sai ya rinka turowa ana duba shi ya samu lafiya to wasu sai su dauka cewa azaba ta kare daga nan wajen to ana nan shi ma wannan motacin din sai ya rasu sai dan sa mai suna Wafiq shi kuma sai ya hau to shi kuma da ya hau sai ya ga a kawo Imam Ahmad a ci gaba da dukan sa wannan daga darajar sa ake dan yanzu duk duniya kowa ta san Imam Ahmad kowa ce ake akwai wani malami da ya doge akan abu kaza duk an san shi kun san wani lokacin ma makiyanka suke fito da kai da ba wanda ya san ka amma sai makiyanka sai abinda kowa zai san ka to abin da ya kara daukaka Imam Ahmad kenan sai ya ce shi bazai Imam Ahmad da haka ba amma abin da ya masa sai ya aika masa da sakon cewa daga yau kada kara gani Imam Ahmad ya tara koda mutum ɗaya ne na koyar da shi aka sa masa takunkumi sannan halifa kuma yace kada baya so inda yake ya kara gani Imam Ahmad a wajen to dole Imam Ahmad ya bar gidansa ya koma wani jefu ya daga baya dai malami suka malaman tarihi suka ce ya dawo gidansa ya buya anan ko sallar jami'i baya fito sai dai shekara hudu a haka baya karantawa sallama a gidansa yake daga baya shi ma wannan sarkin sai ya rasu sai na karshen su shine almutawakkil billah to shi kuma alhamdulillah sai kasance ahlus sunna ne to hawansa shine ya kawo sauki sai kasance Imam Ahmad ya samu damar karantar wasa da yada da'awarsa da abubuwan da yake yi duk ya ci gaba da yi wanda duk a lokacin fa ahlus sunna ne shugaba amma kun san kowanne shugaba da ahlus sunnancin sa baya so abin da zai girgiza masa mulkin sa ko ta masa mulkin sa to sai kasance malaman da suke ma'abota zuciya ashabul hawa suna amfani da damu suna kai karasa wajen sarki su ce ai gashi nan yana boye wancin da a lokacin su mulkin dala ce ta abbasiya su kuma akwai da ake ce musu alawiyun ba sa ga maciji da su saboda ka sai a ce ai ga Imam Ahmad ya boye ɗaya daga cikin alawiyun yana so ya jawo mutane a yi masa mubaya saboda ka sai hankalin halifa ya tashi sai a kawo aje a kirawo Imam Ahmad a tambaye shi da ƙarshen a gane baka bane a sake shi haka aka yi ta gwagwarma da har Imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa bayan wannan abin ya kwaranye a lokacin ma Imam Ahmad dan Hanbal ya samu lakabin da malaman duniya suka yi masa na Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahlus Sunna wal jama'a saboda shine ya doge malamai da yawa Allah ya musu irin wannan jarabawa amma ba su jarabawa ba wasu sun yi takiya wasu sun yi tawi wasu sun fito sun barrantar da kan saboda ransu amma shi shi kai din nan shi kadai ya doge wanda albarkacin sa muke ji gashi na aqida hayi zai ita muke amfanuwa da ita inda ce su Imam Ahmad sun ba da fatawa da irin wancan abin da shikenan abin ya gurbace Allah barkon sarki ya samu dace Imam Ahmad ya rasu a shekara ta 241 shekara ta 241 yana shekara 70 da wani abu Allah madaukakin sarki jikan Imam Ahmad ya masa rahama malai ce amma Imam Ahmad fa huwa aktharu la'imati jam'an lis-sunnah wa tamassukan biha Imam Ahmad dan hanbal fa huwa aktharu la'imati jam'an ya fi dukkanin sauran malaman tattara sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa tamassukan biha da kuma rike ta da makalkalita hatta kana krahu wab al-kitab alladhi tashtamilu ala at-tafri'i war-ra'yi har Imam Ahmad ya kasance yana kyamar a rubuto ne littafi wanda ya shafi mas'alolin fiqh kadai babu hadisi ko aya ta annabi ta Allah subhanahu wataala a ciki yana kyamar haka ko kuma wanda ya shafi ra'ayi walidhalika qala shi sama Imam Ahmad yake cewa la tuqalliduni kada wanda ya mun taqalidanci ya makalkale maganganu na yace da su zai rinka bada fatawa ko kuma da su zai rinka aiki wala tuqallidu malikan hakanan kada ku yi malik taqalidanci wala shafi'i hakanan imamu shafi'i wala al-auza'i hakanan imamu al-auza'i wala thawri aka babban malami safiyanu thawri yace wa khudh min haythu akhadhu ku yi kokari ku je ku ciro daga inda su ma suka je suka ciro ana suke cirowa qur'ani da hadisi amma kar ka ce maganar malam wani ita kadai zaka makalkale da ita zaka bautawa Allah a dukkanin rayuwarka yace kada kai haka injuwa imamu ahmad dan hanbal wa fi riwayatin a cikin wata riwaya daga cikin maganganun sa yace la tuqallid dinaka ahada min haula'i kada ka makalkale wa magana daya daga cikin wadannan mutanen ya kasance kace da su zaka yi addinin ka ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi abinda yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabban sa fa khudh bihi to kai ruko da shi thumma at-tabi'ina sannan tabi'an da suka zo bayan sahabbai Imam Ahmad yace ba'dur rajul fihi mukhayyar bayan su to mutun yana da zabi zabi magana duk wanda ya ga dama in ka ga dama ka dau magana Imam Malik ko magana Imam Shafi'i duk wanda ta yi maka wacce ta dace da tafi dacewa tafi kusanci da sunna da nassi ita zaka dauka wa qala barratan an samu a cikin wata magana ta Imam Ahmad dan hanbal yana cewa al-ittiba'u abinda ake kira bi ayyatabi ar-rajul ma jaa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa an ashabi shine mutun yabi abinda yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma abinda yazo daga sahabban sa thumma huwa min ba'di at-tabi'in mukhayyar amma abinda yazo daga duk bayan tabi'ai to mutun yana da zabi ya dauki na wanda ya ga dama idan yafi dacewa ko yafi kusa da nassi na shari'a Imam Ahmad yace ra'ayu al-Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifata kulluhu ra'yi ra'ayin Imam al-Auza'i da ra'ayin Imam Malik da ra'ayin Abu Hanifa malan Imam Ahmad yace dukkanin su ra'ayi ne mai zaman kansa wa huwa indi sawa yace ni a wajen duk ɗaya ne bazan fifita wani akan wani ba wa innamal hujjatu fil athar yace amma hujja da dalili yana cikin hadisi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi man radda haditha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Imam Ahmad yace dukkanin wanda ya raddin hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa huwa ala shafa halakatin to yana gefen halaka yana dab da ya afka cikin halaka a ce masa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace yayi raddin wannan magana yace bai yarda ita ba saboda magana wani yace to wannan yana gefen halaka saboda kire shi afka ciki mala yace yanzu mun dawo magana mala albani yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum wannan ita ce maganganun waɗannan malamai guda hudu yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su gaba daya fil amri bit tamassiki bil hadisi waɗanda dukkanin maganganun suna umarni ne da ruku da hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wallahi an taqalidihim duna basira da kuma hani da suka yi game da makalkalewa maganganun su ba tare da basira ba wa hiya min al-wuduhi wal bayani wannan maganganu sun fito karara sun bayyana mana bi haythu la taqbalu jadalan wala ta'wilan ta yadda maganganun ba za su iya karbar wani musu ba ko kuma wani tawili wani zai fito ya ce maka ai ba haka suke nufi ba to idan ba haka suke nufi ba me suke nufi ma'ana maganganun ne da imamu Abu Hanifa zuwa kan imamu Ahmad suka faɗa maganganun ne da suke a fili kware da gaske ba za su iya daukar wata fassara ba sama da abin da kai ka ji wanda ba zai fito ya ce maka abin da suka faɗa ba haka suke nufi ba bale yace wa alaihi to akan wannan ne fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunna dukkanin wanda yayi ruku da abin da ya tabbata a cikin sunna ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi walau khalafa baba qawli la'ima ko da ya saba wa wani sashi daga cikin zancen malamai la yakunu mubayinan li madhhabihim to bai kasance yayi fito na fito da mazhabarsu ba ina fata an fahimci wannan ko ma'ana duk wanda ya dau wani hadisi ya aiki da shi kada wani kuma ya kalle shi ya ce ai yana fito na fito ne da mazhabar imamu malik ko abu hanifa ko ɗaya daga cikin su malai ce wala kharijan an tariqatihim kuma bai fita daga hanyarsu ba kada a ce ni dan malikiya ne to amma saboda wani abu da ya zo a cikin malikiya saba hadisi sai dan hadisi ne aiki da shi sai wani ya ce to akai ba dan malikiya mai idan ka saba masa a'a nayi koyi ne da limam mazhabi na shine wa imam malik dan haka yace idan hadisi inganta shine mazhabarsa to abinda nayi kenan nima bal huwa muttabi'un lahum malai ce bar ma wannan din wanda ya hakan shine mutumin da yake bin su jami'an gaba ɗayan su wa mutamassikun bil urwati alwuthqa allati lam fisama laha kuma shine wanda yake ruko da igiyan nan mai karfi wacce ba ta tsinkewa walaysa kadhalika man taraka sunnata thabitata li mujarradi mukhalafatiha li qawlihim amma al'amarin ba haka yake ba ga wanda ya bar sunnata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatacciya kawai dan ta sabawa maganar ɗaya daga cikin waɗannan malamai bal huwa bidhalika asil lahum shi wannan irin wannan mai wannan ra'ayin bar ma sabawa kamin ya sabawa Allah da manzansa wa fara sabawa sai dai sabawa waɗancan malamai saboda haka abin da yayi ba daidai bane wa mukhalifu li aqwalihim sannan kuma ya sabawa maganganun su al mutaqaddima wanda muka gabatar a baya wallahu ta'ala yaqulu Allah subhanahu wata'ala yana cewa fala wa rabbika na rantsuwa da ubangijinka abinda ake cewa fala wa rabbika kamar ka ce ba sai nayi rantsuwa da ubangijinka ba wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce la din nan sila ce ji abi hali tawkidil ma'ana ma'ana an zo da ita ne kawai don a karawa ma'anar karfi amma ba a fassarawa da ita kamar ka ce la uqsimu bi hadhal balad ma'ana ina rantsuwa da wannan garin to la din me amfaninta an gane la uqsimu bi yawmil qiyama ai ina rantsuwa da ranar tashin kiyama to wannan shi ba haka ne fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah madaukakin sarki ya rantse da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa da kansa kenan Allah ya ce la yu'minuna mutane ba za su yi imani hakikanin imani da Allah zai karba ba hatta yuhakkimunaka ko kuma hatta yuhakkimuka har sai sun mai da kai mai hukunci kai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya rikice musu su mai da kai mai hukunci a tsakanin su fi ma shajara bainahum cikin abin da suke sabani a tsakanin su sannan bayan sun yi wannan bai isa ba thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kada su ji wani kaikayi a cikin kirjin su cikin fima qadaita cikin abin da ka hukunta ma'ana ko da sun yadda mutun sai koma gefe yake jin shi fa ba mai adalci ba to ba shi da imani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa wata magana mutun yana da kaikayi akan ta to wannan alama ce ta rashin imani kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya ce wa yusallimu taslima har sai sun sallama sallamawa wannan ayar kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafin sa Imam Ahmad dan Hanbal shi ma ya kawo ta sauka ne akan Zubair dan Awwam da shi da wani mutumin Madina kamar yadda muka sani Zubairu kanin annabi ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyar Zubairu Safiya wane da kanwa to sai kasance Zubairu yana da gona ita ce a gaba wanda ita ruwan tafki ko ruwan kogi ko ruwan da ake bar ruwa da shi yake fara zuwa ya samu sannan kuma sai ya wuce ta gonar wannan mutumin Madina to kullun Zubair idan ya sha yadda gonar sa ruwa sai saki ruwan sai je wannan mutum Madinan ya sha. To shi a wata rana sai mutum Madinan ya ga cewa shi fa wannan abin da ake masa bai yarda shi ba, dan me za a ce kullun sai gonar Zubair ta sha ruwa sannan gonarsa ta sha ruwa. Sai ya ce fa shi bai yarda ba, sai dai a bar ruwa Zubair ya toshe inda ruwa yake shiga gonarsa, a bashi hanya to gonarsa kai tsaye a fara sha. In ya fara sha shi ma yau, sannan sai Zubair shi ma ya sha. To alaka sai rikici, sai aka da hukunci, sai gaban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa kai Zubair ka sha ruwa, aka bawo gonar ruwa ta sha, idan ta gama sha ba sai ta koshi ko ina da ina ba, sai ka toshe ka bawa da ka bawo gonarsa dama ita ma ta sha. Idan ta sha shikenan sai ka arasa bawa sauran ragowar inda bai samu ba. To shi wannan mutumin ana faɗa haka sai ya ga bai gamsu ba, sai ya ce an kana ibn ummuka, dan ya kasance dan babbanka ne shine zaka yi mana wannan hukuncin? Ya ga manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabin kamar yadda ruwaya ta Imam Ahmad ta zo, ya halici yakin Badar, qaddi shahida badara. To abinda nake so in kai mu zuwa gare shi ne, idan an ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan maganar, ba kuma arne ne ya ga masa ba, ko wani munafiki sahabi ne sabon ma wanda ya halici yakin Badar, wanda ɗan aljanna ne dukkaninsu, waye yanzu dan yana da'awa ko yana malanta kace ba za a ga maka magana ba, waye kai? Kuma wannan magana da za a ga maka ba sai wani na can waje ba, wanda kuke tare da shi ma zai iya ga maka magana, zai iya ga maka ita. To ala ka jarraba ni Allah madaukakin sarki galibi yakan jarrabi mutun domin ya kankare masa zunubi irin wannan. Wasu haka akan yi kanta masa da hankali, kamar ni wani ga magana, to waye kai tun da ga Annabi? Saboda haka ka dauka cewa dole zaka iya yin dindi, zaka iya yin kuskure, za iya ga maka magana mai daci kamar yadda za iya ga maka magana mai sanyi, yadda a ga maka mai sanyi ka ji dadi, to idan a ga maka mai daci kai hakuri. Abin da ya kamata kenan, haka da'awar take, haka hanyar take, duk wanda ya hauta haka take. Allah ba mu dacewa. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ji dadin abin da wannan mutum Madina ya faɗa ba. Saboda haka sai ya ce Zubair ka je ka bawo gonarka ruwa ta sha, iya shan ta, sai ta koshi ya zo bakin gaba, sannan sai ka saka mai. Asali wannan shine adalci, tunda gonar Zubaira ita ce ame a farko, to sai ya gama sha sannan zai ba wanci. Amma sai Annabi ya ce tunda abin haka ne, ka dan sha yadda gonarka yadda ya ta sha, sai ka saka mai, shi ma idan ya sha sai ka dawo ka karasa. To amma da ya faɗi wannan magana, sai Annabi ya dawo asalin adalci, ya ce tunda baka so bara abin yadda yake. To Zubair ya ce ina gani wannan ayar akan wannan sahabi ta sauka. Allah ya ce basi imani ba, sai sun yadda da abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hukunta. Mutum ya ji kaikayi a cikin ransa, to ba shi da imani. To kaga haka mutumin da zai a ce masa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci abu kaza, sai mutum ya rinka ji a ransa cewa to ai mazhabarsa, ai kazadinsa, ai kazadinsa ya saba abin da Annabi ya faɗa. Kaga shi ma fa wannan akwai wannan kaikayin a cikin ransa, ana masa tsoron wannan aya ta faɗa a kansa. Allah ya kiyaye. Wa qala Allah subhanahu wataala ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, waɗanda suke saba wa umarnin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a hir ɗinsu, su ji tsoro su kiyayi, an tusibahum fitnatun, kada wata irin fitina ta shafe su. Ibn Kathir yake faɗa cikin tafsirinsa cewa fitina a nan wajen ko dai kafirci ko munafinci ko bid'a, haka Ibn Kathir ya faɗa. Kuma za ku ga duk mutumin da ya saba wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai ya fara ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku, ko dai kai tsaye ba addinin gaba daya, ko kuma ya fada cikin munafunci. Me yasa? Ya boye wani mugun abu a cikin zuciyarsa, ya bayyana kishiyarsa, to munafiki kenan. Ko kuma ya zamto mai yin abubuwa na bid'a. Wannan me yake jawo su saba wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi? Yan uwa kwalla da kyau, duk mutumin da ya saba wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wallahi sai kun tsince shi ɗaya daga cikin waɗannan sunfi na mutane guda uku, ko da ya fada can mai nisa da yawa kafirci, ko kuma na kusa da shi, ko wanda yake gaba da shi ma shine munafinci ko kuma bid'a. Allah madaukakin sarki mana tsari da su gaba daya. Saboda wato waɗannan abubuwan guda uku a jere suke, daga kafirci sai munafinci sai bid'a. Shi yasa shedan ya fi farin ciki mutum yayi bid'a sama da mutum yayi babban laifi. Wanda mutum ya je ya aikata babban laifi a wajen shedan da ya aikata bid'a, shedan ya fi farin ciki da ita bid'ar akan babban laifi. Me yasa? saboda shi mai aikata babban laifi ko da washe yana gani abin da yake ba daidai bane, babu mutumin da yake shan giya aqida sai yana gani giyan nan halakace indai musulmi ne, babu mutumin da zai sa kaci a gaban sai yana caca ko yake zina a lokacin da yake ya rinka rayawa kansa abin da yake daidai ne. Amma kun ga ya lil asaf lokacin da mutum yake yin bid'a zaka ga wani sai ya shigo cikin masallaci ma zai bid'a, mutumin da yake bid'a a cikin masallaci wanda zaka ce masa ba daidai bane, me yake tsammani a lokacin lada yake nema? To shedan kenan. Afa man zuyyina lahu su wa amalihi fara'ahu hasana, haka Allah yace baka ganin wanda ake kawata masa mummunan aikin sa abin tausayi gani yake mai kyau yake. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu. Allah madaukin sarki yace aw yusibahum azabun alimun, ko kuma azaba mai radadi ta shafe su. Azaba mai radadi, wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a lahira, wasu kuma suka ce a duniya ta hanyar ai musu haji ko kuma ai jihadi a karkashe su. To wannan shine karshen maganganun malamai da Malam Albani ya kawo, zai shiga wata magana ne ta da mu wacce insha Allah ta'ala daga ita zuwa inda littafin ya fara tabbata za mu karanta ba, saboda mu samu mu shiga littafin kai tsaye, duk mai bukata ya karanta nan din zai iya bibiyan malamai su karantar da shi, ko kuma idan yana bukata bayan an gama kuma sai a samu lokacin a karanta. Amma dai saboda mu shiga garan din mu anan shine mu koyar da sallah, shine babban garan din mu, saboda haka idan muka shiga nan zamu shiga wasu abubuwan na daban. A lokacin da muka karanta littafin a tsawon madalisi din mun karanta su gaba daya makaddamun ba wacce ba mu karanta ba. Amma dai nan tunda wani sabon salo na karatu muka dauka insha Allah ta'ala zamu shiga littafin kai tsaye sati mai zuwa, dan mun zo yanzu mu fara istiqbalul ka'aba, fuskantar ka'aba. Amma kafin nan kamar yadda na ga muku duk abin da yake da alaka da sallah zamu karanta shi. Akwai abin da ya shafi musamman hada sau, Malam Albani bai kawo abin da ya shafi hada sau ba, dan ya muka alƙawari cewa zai fara littafin sa ne daga kabbara harama. Kun ga sau ko yana bayan kabbara harama ko? To shi yasa bai kawo shi ba. To amma insha Allah ta'ala zamu zo muku da abin da ya shafi hada sau, dan muna da matsala wajen hada sau gaskiya. Ya kamata kowa ya ji me ya matsayin hada sau a cikin sallah, me hukuncin sa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya. Kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.